gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu kai tsaye a kodi yaushe ake bukata a shafin mu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Sarfil Hashin Gumel.
Tare da ni Daula Salim.
To kamar yadda aka saba a duk ranar Litinin shirin yau da gobe kan zuwa ne a wato kanka muke kawo muku shirye-shirye akan zamantakewa. To a yau ma ranar 18 ga watan Fabrairu shekarar 2019 shirin namu zai ci gaba da magana ne akan zamantakewar aure.
Daga cikin values din da yake na Africans har yanzu akwai wadanda ya rike su kuma suna nan suna mai kaikayi a cikin zuciyarsa, yana so ta ci gaba da yi masa biyayya a matsayin ta na mai gida, ita kuma tana ganin cewa tunda an tafi Turai din ma'ana an zama turawan, a ta zama turawan sak su zama daya partners su rike hannun juna kawaye ne, biko a ce shi yana gaba ita tana bin sa kamar yadda yake a zamanin da, to sai dai a rike hannu a tafi tare. To wannan shine yake kawo tarnaki tsakanin miji da mata.
Hakane kamar yadda duk muka sani mun faro wannan maudu'in akan aure da abubuwan da ke haifar da mace-macen aure a kasashen mu na Afirka, musamman ma a arewacin Najeriya inda ya zama mana ruwan dare. Makonni da suka wuce mun yi magana akan neman aure da mun kuma tattauna akan lefe. To a yau wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwadi ya tuntuɓi Malam Hadi daga Kano domin ya yi mana fashin baki akan yadda yake kallon wannan lamarin.
To amma kafin mu je nan bari mu fara da jin amsoshin tambayar da kuka yi mana a makon da ya gabata a shafin mu na Facebook, inda muka ce shin ko kun san muhimmancin kyautatawa, tausayawa, yabawa, nuna kauna da soyayya a zamantakewa aure? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Maryam birnin Sokoto cewa ta yau da gobe wannan batu ai na masu aure ne.
Wannan gaskiya ne kan. To shi kuma Tashir M Tahir Jambulo cewa yayi wato hadin gwiwa ne da Safiyanu Gumel Zangon Daura suka ce yau da gobe ikon Allah muna tare da ku ta radio.
To sai Isa Bakanike waya Saddam inda yake cewa fatan alheri zuwa ga masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe.
To shi kuma wannan cewa ningi sai ningi ningi, in ka kyautatawa iyali yakan ƙara soyayya ga ujuna da nuna tausayi ma juna, yana da kyau.
To sai Umar Adamu Katagum shi ma cewa to ai daman idan har ana so a samu fahimtar juna tsakanin ma'aurata, ya zama dole a samu abubuwa kamar haka: ƙaunar juna, yabawa da kyautatawa.
To ina tunanin dai shi Umar din da ya ƙara rubuto wannan sakon ya ce to ai daman soyayyar ma'aurata za ta yi tasiri ne idan aka samu abubuwa kamar haka: san juna tsakani da Allah da kyautatawa, yabawa da dai sauransu.
To haka sai Sunusi Ishaq Adam Tudun Wada dan Kare inda yake cewa tabbas babban muhimmancin kyautatawa, tausayawa, yabawa da kuma nuna kauna da soyayya a zamantakewar aure shike taimakawa wajen samun zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin ma'aurata.
To sai kuma Tashir M Tahir Jambulo da Abati Almajiri Gamboru a jihar Borno yace tabbas yau da gobe abokiyar zama fatan wato mu zama batanmu shine maza su kyautatawa matansu, mata ma su kyautatawa mazajensu.
Haka yake. Sai Umar Miyetti Allah Shangom, Allah sa na faɗa wannan sunan daidai daga jihar Gombe, inda yake cewa kware kuwa VOA Hausa, wannan batun namu ne ma'aurata, mu domin soyayya muka sani, daɗin ƙauna muka sani, daɗin kulawa da ya kamata ma'aurata su ringa nuna wa juna. to kai lalle ma'aurata ne
sai da gaske sai kuma wannan sakon da ya fito daga Prince Hussein Mika dan masanin Rajau yace salamu yau da gobe ai babu nuna soyayya da tausayi tare da kulawa tsakanin ma'aurata to babu zaman lafiya tsakanin ma'auratan
sai da gaske kam sai Abubakar Yahya Lakwaja inda yake cewa yau da gobe ai waɗannan halayya su ne gimshikin aure duk ma'aurata da basu san ta yadda za su rinka cuɗanya da junansu da waɗannan halayya na garba to da alamu za su fuskanci cikas a cikin zamantakewar su
to sai kuma Alihu da Hassan yake ce to ai waɗannan duk su ne ma zaman aure wato a aure idan kuma babu su to kullun ana cikin samun sabani kenan
to sai Abubakar Kurum tsurutawa to Allah sana faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa ana so mai gida ya kasance mai yawan furta wannan kalamomi kamar haka haba sabata mudubin dubawa ta abur alfahari na domin ɗebewa abokiyar zaman sa kewa to Sarfili ina fatan kana faɗa ma Zainab wannan kalamun da yako
sai dai mu koya kenan go
to ya kamata mu koyi
to akwai Hannatu kuma wato Hannatu mamman Sultan ta Dunwada tace muhimmanci shine samun zaman lafiya da cigaba da kuma samun nasara
to sai Zulkiflu Usman Sharif inda yake cewa kyautatawa da tausayawa yana ya take wajen zamantakewar aure
tofa sai kuma sakon karshe yace da yazo daga Rabi'in Nuhu na Bukka yace fatan alkhairi yau da gobe ikon Allah Allah ya taimaki ma'aikatan sashin Hausa na biyo ya duk da yake da bashi alaka da tambayar da muka yi amma dai mun karanta
shi mun gode kuma to jama'a ci gaba da an sa mana tambayoyi mu a koda yaushe muka tambaye ku to madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Mallam Hadi akan wasu daga cikin matsalolin aure
to mallam anan za iya cewa waɗancan tarika da masana ke yi da malamai ba sa la'akari da waɗannan al'amura da ka fayyace su ne a yanzu shine yasa aka gaza wajen warware waɗannan matsaloli suke kaiwa ga mace-macen aure
gaskiya tarukan suna da sun yi la'akari da waɗannan abubuwan domin taruka ne na manyan mutane da aka tara ba zan tabbata ba gwamnatin Mala Ibrahim Shekarau ta hada tun daga kan wazirin Kano a lokacin Mala Isa waziri har zuwa ƙasa shine chairman na zaman da sauransu an gayyato malamai an gayyato mutane daga bangarori daban-daban na rayuwa akan azo a zauna a kalli me ya aure ni na ga kundin na rubutun da aka fitar da shi to wato abubuwa ne da suke cike da sarƙaƙiya wanda koda an yi nazarin su wato mun zo zamani da muke cewa 21st century shi 21st century wani lokaci ne da yazo kuma yazo da cakuɗe abinda muke cewa cosmopolitan al'adu ne masu dimbin yawa yanzu a Kano inda muke malam Bahaushe ko Katsina ko Sokoto ko Jigawa misali zaka tara akwai kabilun Najeriya daban-daban da al'adunsu akwai kabilun Afirka daban-daban da al'adunsu akwai Turawa akwai Indians akwai Larabawa akwai Chinese duk tare ake harka da su ake hada-hada kuma kowa yana yin irin al'adarsa domin da ita yazo kamar da shi ma malam Bahaushe yake yin ta sa al'ada to wurin wannan cakudewar ne wato abubuwan ba kamar shekara 200 ko 500 yadda kowa yake zauna a gidansu Chinese suna wurin su India suna wurin su Turawa suna wurin su yanzu duk an zo duniya ta zama abin da ake cewa global village ta taho karshe ta taho za ta tashi abubuwa sun zo zamanin da ake cewa zamani mai rikitarwa shi yasa wato in an yi nazarin in ma ka fito da shi wato akwai cakudewar al'amura na globalization wanda iya wanzar da shi yana da matukar wahala yanzu misali idan tarukan malamai ya zo ya fitar da wani jadawali daga ciki an ce to maslaha shine mata ta yi wa mijinta biyayya kuma ga wasu al'adu global sun zo suna tasiri wata kila ma wasu akan handset suke wasu akan internet a computer wasu akan satellite a television kuma su wannan directly suke shiga cikin zuciya suke yin tasiri kaga kai tsaye babu hijabi kaga wannan yasa suna da wahala malamai sun yi taruka manyan mutane sun yi taruka an yi nazarruka kuma duk an san waɗannan abubuwa da nake faɗa ba ni ne na fara faɗan su ba ni ma na zo na yi na gudunmuwar na ajiye shi amma globalization yasa ana ta tunanin to yanzu wannan taron da aka yi da wannan jadawalin da aka fitar ya za a yi ayi shi fitar da shi da tabbatar da shi da dabi wato shi ma wani abu ne wanda sai an zauna kuma an sake yin wani taron shi kuma an tattara masana din su kuma aikin su zo su ga to ya za a yi kuma ayi ya sa shi amma ba wai taron bai yi la'akari bane kuma akwai wasu abubuwa zan sake koma kan western education da kuma western values shi western education ilimi ya sa wato in mutun yayi shi zai zama ne yana da albashin sa yana zaman kansa yana karban albashi ko namiji ko mace wannan ya ba ya mace independence
yanci
dinta saboda ita za ta ci da kanta in mamiji ba zai ci da ita ba dama dai ai a zamanin da aka ci menene kowa ya ci ladan kuturu dole ya masa aski in miji ya ci da ke ya miki tufa ya baki gida dole ki masa biyayya ko ba komai to yanzu ke zaki wa gidanki kanki gida ki wa kanki tufa ki saya wa kanki mota ki wa kanki abinci da sauransu to kaga wancan tasirin babu amma ka takura mace sai ta ce menene haka kuma acquisition na western values suma sun sa tana da liberty al'adun turawa sun sa tana da wato yanci liberty na ta fita aiki ta dawo aiki ta fita unguwa yau duk abubuwa waɗanda a zamanin da sai ta nemi miji in za ta sai abu sai ta neme shi ko shi ne ma zai bata kudin kayan sallah kayan maulidi da sauransu yanzu kawai sai dai ya ganta ma da dinkin ta kai can kantin dinki ta zo da su ka gane da sauran abubuwa makamantan wannan to wannan ya sa wato ya salantar da tasirin karfin miji ya salantar da dukkanin waɗannan takarruka da kiraye-kiraye da masana suke yi domin tasirin wancan yana da ƙarfi fiye da tasirin wannan.
To haka ne malam me kamata a yi?
To abin da ya kamata a yi sai an koma matakin farko. Kuma wannan wani abu ne da zai dauki lokaci. Kamar ni da kai yanzu mun riga mun yi kuna ba ma jin kauri na jikinmu. To amma idan ana so sai an koma baya. Sai an koma mataki na farko. Yara da za su taso an haife su sai al'umma su ce to ya muke so so ake yi miji da mata su zama partners kawaye su rike hannun juna su tafi tare ɗaya suke to su ma sai an fitar musu da an zo shawara waye zai yanke shawara domin duniya ta tabbatar da duk inda aka ce mutan tsuntsubi baya mulki abu shi ɗaya su ma sai an fitar musu to sai a koya musu tun suna yara misali su zama haka in ba haka ba za a samu matsala in ba haka ba kuma sai an koma na gargajiyar da cewar a koyawa miji shine mai gida jagora a koyawa matar gida ita ce mai bi kuma mai dabakawa su tashi a haka ta yadda in an zo an hada su za a samu wannan harmony din
idan an yi haka wani zai iya cewa malam to da za a yi a kare tasirin wancan batu na globalization da ka kawo wanda shi yake tayo abubuwan da malamai ko masana suke zama su fitar cewa ga abin da ya kamata a yi shi yake kawo katsalan da yazo ya katsalan da ba tare ma da an sani ba sai dai a ga yana nan a ƙarshe ya warga zama duk abin da aka kasa cimma buri
gaskiya ba wanda zai iya kare kansa daga tasirin globalization domin waɗanda suke can gabashin duniya kamar su China sun iya kokarin su dakile su da kusa da kaifin globalization amma ba su iya ba Saudi Arabia ta yi iya kokarin ta kada mata su shiga mota kada mata su tukin mota kada su je aikin gwamnati kada su fito ba hijabi kada su zama mawaka ka fahimce ni da ire-iren su har su zabe ma ba sa yi amma gashi globalization da ya kwankwasa kofa suka ki budewa ya sa karfi yana kokarin danna kofa sai ya balla ya shiga kasar Saudi Arabia domin ina kyautu san ba dadewa aka ce mata za su iya zabe ba dadewa aka ce mata za su iya tukin mota da sauransu kaga tasirin globalization wani tasiri ne wanda Allah ya kawo mu lokacin sa shine zamani kuma shi ya kawo wannan zamani saboda haka ba wanda zai iya cewa wannan ba zai tasiri ba illa iyaka malamai da iyayenmu su tashi su yi ta kokarin dakusar da kaifin sa ta hanyar kiraye-kiraye ta hanyar sababbin nazarce-nazarce gwamnatoci su fito da kuɗi a sake kallon al'umma ayi nazari ayi bincike aga kuma yanzu menene yake faruwa kuma yaya ne hanyar da za a bi a dakusar da wannan abu
malam a ƙarshe a tagace kuma a dunkule kana bincike wai mai binciken ka ya gano maka cewa ya sa har ta kai miji ya daga hannu ya daki matarsa kuma dukan nan ma ya kai ga raunata ta har ma a tafi asibiti
to a takaice a dunkule ba wani abu ne illa abin da muke cewa lack of confidence. Mijin ba shi da wato baya jin karfin iko a tare da shi akan matarsa, saboda haka sai yake kokarin sai ya tursasa ta tabi, kamar yadda idan hukuma mutane suka yi mata bore za ta fito da yan sanda ko sojoji ta tursasa su sai sun bi. Bai da confidence a zuciyarsa, ya gaza, ya rasa wasu abubuwa na haske, na kima, na girma, na mutunci wanda take gani wanda za ta bi. Ita mace har kullun tana bin kima da girma da mutunci da haske na namiji. Idan namijin ya haɗu irin yadda take so a zuciyarta, idan yana da abin duniya yadda take so a zuciyarta, idan yana da wani mukami, ko da mukami na shugaban yan farauta ne ko kuma shi babban dan farautan ne ma, misali ba sai mukamin ya zama gwamna ko shugaban kasa ba, to duk waɗannan abubuwan suna haskaka namijin. Yawa, ko da ba ta shatawa zuciyarta ba, amma dai tana kallon sa namiji. To duk waɗannan abubuwan suna sa mace ta rinka bin mace, ta rinka bin miji. To in har shi bai da confidence na wasu abubuwa da za su sa ta bi shi, to shine sai yayi kokarin compelling, yayi kokarin tursasa ta, wanda har sai ya kai ga bari ya dake ta, kamar da gwamnati za ta iya sa mutane su zo su jami'an tsaro su zo su tursasa al'umma. To shine abin da yake lack of confidence.
A irin wannan yanayi, mai shawara ko na nasihar ka ga masu irin waɗannan, ko kuma mai mafita?
To abin da yake faruwa shine wani yana tasowa ya ga mahaifinsa yana dukan mahaifinsa, yana tasiri a cikin zuciyarsa, shi ma ji ba komai bane da ki matarsa, ya riga ya taso a cikin haka. Haka kuma wato tasowar kenan. To shawara shine wurin reno, socialization, upbringing, anan ne za a tashi yaro ko a tashi yarinya da ɗabi'a ta girma, ta mutunci da biyayya. Anan za a nuna masa daraja ta ƴa mace, kuma yayi wa kimanta wannan ƴa macen idan ya aure ta. Shi ma hakimi in ya koma masarautarsa, shi ma za a ga da dakatansa da masu unguwanninsa da talakansa da kowa, in ya zo wucewa kowa sai yayi kanin ruku'u, ya zube, ya miƙa wuya, ya ji, ya bi, kuma an yi an gama. To duk inda abin yake karewa shine wanda yake kamar ni almajiri, idan shi ba kowa bane, shi kuma lokacin da zai koma gida, to lokacin shi kuma tasirin ta san girman take tasowa, wannan ego din lokacin take bujirowa. Har na shayi wa masu saurare na bayani cewar zaka tarar da hakimi ko shugaban kasa ko gwamna, ba ma ya da wannan tashin hankalin ego din a cikin matansa, har sai aga yana yi musu a rinka cewa bi ta zaizai ko a ce ta mai asiri wani abubuwa wanda zai iya yiwa da hakan ne ko ba hakan bane. Amma ni abin da nazari na ya nuna min shine ya gama wato koshi da mulki. In ya zo gida a koshe yake, kamar yadda zaka koshi da abinci a sake kawo maka wani abincin, kaga babu inda zai shiga.
So wannan buƙatar tintin
amin, in gwamna ya fito yayi ni, aka gama yi masa jiniya, aka gama buɗa ku buɗa ya wuce, yaje ya tsaya mutum dubu jiran mutum daya, aka zube, yi fada, aka ce ayi hakuri, yi fada, aka ce an ji, kuma an bi, kuma an yi, har ma an gama. Lokacin da zai dawo gida ya gama koshi, an gama tatse wannan bukatar ta mulki daga cikin jininsa da jijiyoyinsa da hanjinsa, an tatse tsab babu. Lokacin da zai dawo gida sai ya dawo fanko, saboda haka sai ya dawo gidansa ba ma ya iya tabuka komai na mulki domin an gama tatsewa babu. To wanda yake almajiri kamar ni, a irin yadda nazari ya nuna min, shi kuma duk ya gama yawo ko ina na je, duk inda zai je an gama yi masa shugabanci. Shi kuma lokacin kamar yadda gwamna zai baro shugaban kasa, chairman ya baro gwamna, kansila ya zo ward dinsa, to haka almajiri shi kuma wato mutumin da ba kowa ba zai dawo gidansa. To lokacin shi kuma yana cike da wannan buƙatar da yunwar ta yake ji, saboda haka in ya zo sai ya zama da cewa anan zai baza mulkinsa. Sai mata su kasa gane cewar yunwa ce ta mulki wanda duk dan adam namiji yana da ita. Lokacin da zai zo ya fara baza mulki a gidansa, to lokacin ne matansa za su sha wahala. Su kuma da yake ba su fahimta ba, sai su ga kamar mai mulki ne, kamar mai taka ne, mai kama karya ne, azzalimi ne, mai zage-zage ne, mai wulakanci ne, duk zai iya yiwa hakan ne. Amma dai saboda dama wannan ɗabi'ar tana cikin zuciyarsa, shine dalilin da yasa yake yin haka. Ni ina da ƙoƙarin mu fahimci gargajiyar asalin mu ko asalin kowace al'umma ta fahimci asalinta kuma ta duba ta ga menene maslahar da wannan asalinta ta samu a zamanin da. A zamanin da miji ana tasar da shi ya zama mai gida, wanda a turance ka iya cewa boss. Boss ba yana nufin wanda zai zo ta dukan mutane yana kutufa su ba, a jagaba, shugaba, mai fada aji, jagora, shi ake kallo abin da yace shi za a yi. Miji kenan a zamanin da. Ita kuma mace ana tashin ta ne a matsayin maybe subordinate. Ita tana sauraron abin da mijinta zai ce, tana sauraron gidan da zai ce aje a zauna, tana sauraron abin da zai kawo a ci, tana sauraron dokar da zai kafa, tana sauraron fadan da zai yi ta bashi hakuri. Kuma wannan yasa aka samu abin da ake cewa harmony, tafiya tare, sai aka zauna lafiya. Shi yana nan an bar shi da ɗabi'ar sa ta halitta ta cewar shi mai gida ne, ita tana nan an batta da ɗabi'ar ta ta halitta ta cewar ita mai bi ce. To abubuwa sun zo sun caccanja, an sami westernization, ma'ana an sami tasiri na al'adu na ƙasashen Turai wanda sun zo a kashi ko kuma a siga guda biyu. Na farko shine western education, wanda shi wannan tsari na ilmantarwar da ya zo daga Turai ya zo da sababbin nukuda da yake koyar da al'amura. Wasu abubuwan sun yi daidai da al'adar dan Afirka, wasu ba su yi daidai da al'adar dan Afirka ba. So da har kullun dan Afirka yana ta budin-budin a cikin kokarin ganin cewar ya kai up to standard, ma'ana ya je daidai da irin yadda wannan wato tanada-tanada suke a ciki. A dukkanin marubuta da yawa sun zo sun yi, har ma waɗanda suke a India da sauransu, da su Ali Mazrui sun zo sun yi su, da kuma wato suna da yawa, Samir Amin, Andrew Gunda Frank, Walter Rodney, duk sun yi rubuce-rubuce akan abubuwan nan. Ali Mazrui ya zo ya yi Africa Triple Heritage da ya nuna irin yadda ɗan Afirka ya sami wannan abin nan ɗin. To wannan ya zo da nasa irin abubuwan waɗanda wato sun yi nasu tasirin, sun dan caccanje wasu abubuwan, sun dan gurɓata wasu abubuwan, sun cire wasu abubuwan, sun kasa babban abubuwa. Ba ina cewa daidai ne ko ba daidai bane, a haka abin ya faru. To a karo na biyu kuma shine acquisition of western values, wato aro. Duk inda wasu al'ada suka hadu da wasu al'ada, zaka tare da cewa ana yin aro. Kamar misali, ƴan Afirka sun yi aron al'adu na Larabawa, wurin kayan sawa, wurin cin abinci, wurin har yare abubuwa na yaren Larabci ya shigo cikin Hausa, ya ma zama Hausar, har an manta da cewar ma wato Larabcin ne. Haka kuma shi ma na al'adar Turawa da suka zo, su ma ɗan Afirka ya kwashi wasu abubuwa na al'adunsu, western values. To waɗannan abubuwan su ne suka saka shi miji baya iya motsi yadda yake so a Afirka. Gashi har yanzu shi bai gama tafiya daga zama dan Afirkan ba, ya zama baturan. Bai kuma zama dan Afirkan ba, bai zama baturan ba. Saboda haka har yanzu in aka tashi yin auratayya, zaka ga an yi aure yazo, an yi bukukuwan, zaka ga an kwaikwayi abubuwa na Laraba, an kwaikwayi abubuwa na Indiyawa, an kwaikwayi abubuwa na Turawa, an yi cocktail party da sauransu, ka fahimta, an yi disco, kaga dai ana ta kwaikwayin western values irin na Turawa. But kuma a wurin zamantakewar ana yi rabi da rabi, zaka ga an yi abinci akan dining table, an yi dankali da kwai, ana sokawa da fork, cokali mai yatsu. Amma har yanzu shi mijin kuma yana so sai matar ta rinka jin shi ne fa mai gida. To matsalar da dan Afirka yake fuskanta kenan. Daga cikin values din da yake na Africans, har yanzu akwai waɗanda ya rike su kuma suna nan suna mai kaikayi a cikin zuciyarsa, yana so ta ci gaba da yi masa biyayya a matsayin ta na mai gida. Ita kuma tana ganin cewa tunda an tafi Turai din, ma'ana an zama Turawan, a ta zama Turawan sak, su zama ɗaya partners, su rike hannun juna kawaye ne. Me ko a ce shi yana gaba, ita tana bin sa, kamar yadda yake a zamanin da. To a sai dai a rike hannu a tafi tare. To wannan shine yake kawo tarnaki tsakanin miji da mata, shine yake kawo wato matsaloli, yake kawo bacin, yake kawo tashin hankali, yake kawo rashin tafiya tare. Shi har yanzu yana ganin cewa duk da an zama Turan amma fa tayi masa biyayya. Ita kuma tana ganin cewa tunda an zama Turan ai zancen biyayya bai taso ba, magana ce yanzu ta kwance. I love you, baby. So yeah, yeah, more about that. I love you, baby. Saronia, baby. I love you, baby. So yeah, yeah, more about that. Masa mutia kekewa.
duba yarin ya san kowa kina baiwa amana amanar zuciya ta Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let it go. No, no, no. Aji aji ganta, sachi saruni ata, ay, gimbi ata, nanano na zuchi ata. Wanna show her to the world, tell everyone for love. Our love is here to stay, this love will never be wide. Wata suna da haske Gimbiya ta seke Soyayyar mu har abada Ko rana da wata sun daina haske Gimbiya ta seke Soyayyar mu har abada I love you baby Sarauniya baby I love you baby Soyayyar mu har abada I love you baby Sarauniya baby under the driver, sure you remember how you used to dance when I blew my feet, when we were coming back from school, we bought a dress too. Aji aji ganta, tete saruni ata, ay, bimbi ata, nanano na zuchi ata.
To wannan waka Aliji ta kenan ko?
Aliji ta.
Ana ji ta da Turanci da Hausa kuma waka ce ta soyayya.
Soyayya tunda ana magana aure ana maganin soyayya kenan.
Wannan haka yi. To ga wannan sakon da kafin mu dawo.
Talaka kabar kuka akure arkai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da zamu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari. Sun cika alkawari.
Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna dan kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su
muryar Amurka daga Kaduna
muryar Amurka daga Jos a Nigeria
muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
zamu ka muku shirye-shirye na musamman ta kafar radio mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta
za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan zamu so jin ra'ayoyinku a radio da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana
a ranar kun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba zamu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa
dan haka sai a kasance da Sashen Hausa na murya Amurka
duniya a kafin hannu
To Sarfilu kaji tattaunawar da Mamun Ibrahim Kwariye da Amala Hadi akan maganan kan zamani da aure da waye
kwarai gwasan tattauna batutuwa masu muhimmanci da amfani kwarai da gaske to ka zamantakewa aure idan mun duba wani lokacin zaka ga cewa abu ne ba wai kawai ana yin shi din jin dadi bane bauta ne. To da yake bauta ne idan ka da abin da kai da farantawa iyalanka da kai da abin da kai lada zaka samu. To me zai faru me zai sa duk da yake ka san aikin lada kake kuma ka san abin nan kuna zaune tare kai yanda za ku ji dadin sa ga lada ga jin dadi. To duk wani matsalolin mutuwa aure za iya wuce su idan har mutun ya sa a ransa cewa wannan bauta yake ba wai abu bane na kawai a baka kai ba.
To amma kai baka ganin wasu matsalolin suna da nasaba tun daga farko akan wajen neman auren kaman sai in ga kaman ana samun wata rana ba a samun ginshiki mai kyau a lokacin yayin da ake neman aure duk ya kamata ma mu tabo batutuwan nan dan mun fara da maganar lefi to ya kamata ma muna nan tafi zamu zo da batun yanda ake kashe kuɗi wajen biki da waye ana ƙarya da waye din nan kila kana nuna mata ƙarya kamin ka aure ta to lokaci dai ma yayi halin shi sai kuma wani mako idan mun dawo duk zamu ci gaba zamu tabo batutuwa daban-daban domin mu ji a madadin Sarfil Hashim Gumel da Daniel Brown ne da Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.